بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا حدوة ومن يمشي نرى صبر يوم أشرين biyar ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da misafin 14 ga watan Mayu 2026 daga wannan masallaci na Garki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja. A darasin mu na tafsirin watan Ramadan a wannan shekara ta 1447, yau insha Allah muna fatan za mu yi darasi na 40 kenan a cikin jerin gwanin darasin tafsirin suratul Baqara, wanda muna cikin tafsirin ayoyin da suke magana akan wato irin karya alƙawari da rashin arzikin da Yahudawa suka ainihin wato yi wa addinin Musulunci suke wa Allah madaukakin sarki. Za mu tashi ayatun ya raba
98
aya ta 98 fadin Allah madaukakin sarki, man kana aduwwan lillahi. Na'am, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل
Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bayyana mana irin halaye ƙarshen kirki na Yahudawa, wanda mun ji cewa duk abin da suka aikata shi ne suka bude sharadi cewa in dai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa musu tambayoyinsu to za su tsananta za su bi shi. Daga cikin tambayoyin da suka yi mai suka ce, wane ne abokinka cikin mala'iku, wane ne wanda yake kawo maka saƙon Allah? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu Jibrilu. Sai suka ce su ba za su yi imani ba, saboda Jibrilu abokin gabansu ne, saboda shi maƙiyinsu ne, shi yake kawo azaba, suke ta kawo shigoyi marasa kan gado. Shi ne Allah madaukakin sarki yake musu bayani cewa waɗannan shubuhohi ba za su kai su ko'ina ba. Allah ya fara da faɗin ayat ta gabata wadda muka ci a karatunmu na jiya, qul man kana aduwwan li jibrila. Allah yake fa innahu nazzalahu ala qalbika, wanda yake cewa shi yana gaba da Jibrilu, to ya sani da cewa shi Jibrilu ya sauka da alqur'ani ne zuwa ga zuciyarka bi idhnillahi, da izinin Allah ba yin kan shi ba ne, musaddiqan lima bayna yadayhi, kuma shi wannan alqur'ani yana gaskata abin da ya gabace shi, wa hudan wa bushra lil mu'minina, kuma shari'a ce albushr ne ga mu'minai. To sai Allah ya ci gaba da wannan zancen ya ce, man kana aduwwan da Jibrila lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafir. Wanda shi ya ce shi yana gaba da Allah, yana gaba da mala'ikun Allah, wa rusulihi yana gaba da annabawan Allah, wa Jibrila yana gaba da Jibrilu wa mikala da mikaila fa inna allaha aduwwun lil kafir. Wai sani cewa Allah yana gaba da kafirai. Wato a nan Allah madaukakin sarki yana bayyana mana cewa ba bambanci tsakanin kake malaka guda daya ko kake annabi guda daya ko kake wani manzo guda daya ko kake daya daga cikin su kamar kana kin su ne duka duk wanda kake a cikin waɗannan to ka kulle ke ya da Allah kuma waɗannan suna cikin waliyan Allah kamar da Allah madaki sarki a wajen ke tsada da jira ko da billahi wa rusulihi wa yuzina an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuzina an yattakhidhu wala malika sabila ya Allah yake ulaika humul kafiruna haqqan wanda suke cewa bari mu zabi wasu annabawa mu yi imani da su mu bar wasu annabawa ai dai mun yi iya abin da za su iya Allah yake waɗannan su ne kafirai na gaskiya suna su ko wata sabuwar hanya cewa eh mu mun yarda da annabawa ne amma annabawa da ba namu bane saboda ba dan garin mu bane ko ba dan kabilar mu bane ko ba dan jinsin mu bane Allah yake ulaika humul kafiruna haqqan wannan su ne tsantsar kafirai wa adadna lil kafirina azaban muhira suratul nisa Allah yake mun tsanda mu kafirai azaba ta wulakanci to haka wanda duk yake wani annabi cikin annabawan Allah guda daya ko yake wani manzo cikin manzannin Allah ko yake wani malaika cikin malaikun Allah to da yake daya da yake duka cikin hukuncin sa daya Allah yana fada cikin hadisi kudusi yace man adani waliyyat faqad azantuhu bil haqq wanda duk yayi gaba da wani majinci na ko guda ɗaya ne waliyyar ko kwaya ɗaya ne Allah yake faqad azantuhu bil haqq to ina kiran shi ina gaya da shi yazo mu buga yayi shine anan Allah madaki sarki yake ambaton waɗannan gaboɗi man kana aduwan lillahi wanda yake gaba da wa mala'ikati ko yake gaba da malaikun Allah wa rusulihi yake gaba da manzannin Allah wa jibrila wa mika zamu ga cewa anan bayan an ambaci malaiku ga baki ɗayan su sai kuma aka sake ambaton waɗannan guda biyu wato min bayan aqafu juz'i ala kulli a ambaci abu gaba ɗaya sannan sai kuma a ƙara ambaton wasu dan nuna fifikon su kaman tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbih haka kaman wa fakihatun ya Allah yake mene wa nakhlun wa rumman kaga al-fakiha aba barbari kuma daga cikin su an-nakhl war rumman suna cikin su ko ya zama an yi wannan ambaton ne da nuna ikhtisar ko kuma ambato ne saboda su biyun nan akan su ne matsala jibrilu shine wanda Yahudawa suka yi fankin ɗinsa suka ce ba ta ƙaunarsa sai suka ce su sun fi ƙaunar Mika'ila saboda Jibrilu yana kawo azaba shi kuma Mika'il shi yake kawo sassauci shi yake kawo ruwan sama shi yake rabar arziki da haka shi mala'ika ne mai tausayi shi kuma Jibrilu shi ake turowa ya yi azaba suka ce to suna son Jibrilu a afuwar Mika'il amma ba su son Jibrilu sai Allah ya sake ambacin su biyu saboda ƙabiyar a kansu ne shi za ka ambaci su ƙarar aka ce wa Jibrila wa Mika'il bayan an ce wa mala'ikaci domin suna cikin mala'ikaci wa inna Allaha aduwwul lil kafirina lalle Allah yana gaba da kafirai to sannan a wajen manzanni dama su kansu mala'iku cikin manzannin Allah domin Allah yana cewa Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaɓen cikin mutane ya sanya wasu a matakin manzanni hakanan ya zaɓi wasu ma cikin mala'iku kamar yadda Allah madaukaki sarki ya zaɓi manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabi Isa da Musa da makamantansu haka kuma Allah ya zaɓi manzo cikin wato mala'iku shine mala'ikatu Nuh alaihi salam shine kamar a ce jakada as-safir bayna Allah ta'ala wa bayna anbiya'ihi wa rusulihi shine kamar wato dan sako da ke zuwa ya kawo sakonni ya shiga tsakankanin Allah madaukakin sarki da ainihin wato annabawa kuma Allah ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahya aw min wara'i hijabi aw yursila rasula ko Allah ya aiko da wani manzo shine manzo cikin mala'iku kenan Allahu ya yi mala'ikati rusula wa min an-nas sai Allah ya aiko da wannan manzo cikin mala'iku sai ya zo ainihin wato ya isar da sako Allah ga manzo cikin mutane kuma su mala'iku da ake ta kokarin ai musu wannan mummunar shaida su bayan ne da Allah kamar da malamai suke tarifin su cewa hum ajsam ko makhluqatu nuraniyat wasu halittu ne da Allah ya halitte su daga haske wanda su kuma ghaibiyatu wanda ba a gano su ba wata adam da yake gano su ko yake da ilimi cikakke game da su inma yana cikin wato imanin da Allah ya farci mu yi shi ne mai imani da malaiku kamar yadda ake faɗa a cikin wato rukunan imani ko imani da Allah imani da manzanni da littafai da malaiku da ranar Alkiyama to a jumlace wajibi ne musulmi ya yi imani da cewa akwai wasu halittu na musamman ana ce musu malaiku wanda Allah ya halicce su daga haske ba su da jinsi ba su da namiji ko mace sannan ba ta tanasul ba ta haihuwa ba ta haihuwa da mutuwa irin yadda ɗan adam da aljani yake Allah ya halicce su don su hidimomi na musamman na biyayya gare shi abincinsu shi ne ambatan Allah tasbihin Allah sannan ayyukansu ko waɗanne akwai wanda Allah ya ɗora musu wani aiki wanda shi suke yi ba sa saɓawa ba sa canzawa akwai muhimmai da ake lissafawa na musamman akwai mala'iku da ke tare da mu waɗanda suke wato alkataba kenan masu rubuta ayyukan da muke yi masu kare mu daga ainihin shaitan suna tare da kowa akwai mala'iku wanda Allah ya wakilta don su yi tambayar kabari wanda ake ce musu munkar wa nakir akwai mala'iku wanda Allah ya wakilta don su zama masu ɗaukar al'arshinsa wa yahmilu arsha rabbika fawqahu baydan samaniya akwai mala'iku wanda suke gadin gidan wuta karkashin jagorancin wala da wuya ma da su ya fita da na rabbu ana ce mishi mali akwai mala'iku wanda suke gadin aljanna wanda suke karkashin jagorancin wannan mala'ika da ake ce mali duwa haka dai mala'iku kala daban-daban akwai wadanda su ne masu zuwa daukar rai suna tare da malakul maut shi mala'ika mutuwa sunan shi na alqur'ani malakul maut kuri ya tawaffakum malakul maut maut alladhi wukila bihi amma ya zo a cikin wasu adabiyya cikin wasu literature da basu inganta ba ana ce da shi azra'il da haka malamai suna takatsantsan wajen kiran shi da wannan suna saboda bai tabbata ba a ingantaccen nasu ya zo ne a wasu nasoshi masu rauni to shi mala'ikan mutuwa yana kuma tare da jama'arsa wanda iri biyu ne idan zai je ɗaukar ran mumini yana da irin mala'ikun da yake gayyatowa mala'ikun aikin ɗan ɗaukar ran mumini idan zai je ɗaukar ran kafiri ko wani fajiri yana da mala'ikun da yake gayyatowa da su ne da Allah ya rantsa da su wannan nazi'a ce zarfa to da kuma yana da tim guda biyu da yake aiki da su tim da suke taya shi ɗaukar ran mumini wanda za su dinga bi a hankali tana ya ayyatu an nafsu mutma inna irji ila rabbika radiyata mardiya Allah ta samu cikin yana kuma da wanda suke wato fada ke masu kaushin hali wanda ba ka ji ba ka gani wanda suke taya shi ɗaukar ran kafiri Allah ta tsare mu daga kafirci da irin rarrabin ta ɗaukar ran kafiri sannan akwai mala'iku kuma waɗanda suke wato wanda aka rubuta su don azabar kabari akwai mala'iku wanda suke ga su nan da iri daban-daban kala-kala kowa da aikin su sannan akwai mala'iku as-sayyahu waɗanda suke su kuma masu yawo a bayan duniya suna neman ina ne inda ake wa'azi ko ake karatu alqur'ani ta dauka a tallin mutane akwai mala'iku waɗanda suna zuwa duniya ne kawai su ɗaya su ɗaya suke shigowa duniya da suka fita ba za su kowa akwai masu tsawaki kullum a baitul izza wanda yake sama wanda yake daidai titin ka'aba sama yanzu waɗannan hadisai ne mabambanta malamai suka kalla suka fitar da waɗannan ilmomi da waɗannan bayanai da suke da alaƙa da rayuwar mala'iku da irin duniya da suke ciki sannan ko kuma mala'iku dubban miliyoyin da ba a san adadin su ba wanda Allah yake cewa ma ya'lamu dhunuba rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin malaiku wato sojojin ubangijinka ne shi wajibi mutum ya yi imani da cewa da gaske akwai waɗannan halittu masu suna malaiku kuma da gaske Allah maɗaukakin sarki ya halicce su ne don buwaye ta da hikimarsa don su yi wata hidima ta nasa sannan kuma su ba su saba wa Allah ba sa cin abinci sai dai su yi ta tasbihi ba sa yin tanasuli da aka ba su da sha'awa ba su da jinsu babu namiji ko mace a cikinsu sannan kuma ba sa mutuwa irin mutuwa ta al'ada sai sanda Allah ya ga dama ya sa aka hura ko zai umarci su gaba ɗaya daga cikinsu wanda yake so su mutu su mutu. To a nan an ambaci guda biyu su ne Jibrilu da Mika'i waɗanda su ne a manya-manyan wazirai ko a ce hakimai cikin mala'iku. Shi Jibrilu kamar da muka faɗa tun a jiya shi ne shugaban mala'iku gaba gida. Allah yana kiran shi da Ar-Ruhul Ali ko Ruhul Qudus wanda yake Allah ya ba shi ƙarfi ƙarfi na ban mamaki wanda ba a taɓa ganin wata hadisa ta Allah mai irin ƙarfin shi ba. Shi yasa daga cikin wato falalar da Allah ya yi ma addinin musulunci da ya zama shi wannan mala'ika mai tsananin ƙarfi shi yake kawo ne annabahu shahidul quwa bi mirratin fasaw saboda shaitanin aljanu suna yin gangan ko a da su tari wasu mala'iku don su ji wani abu na cikin bayanan gaibi. To shi mala'ika Jibrilu ba wanda zai iya zuwa kusa da shi a cikinsu ba wanda zai iya lantancin ya zo kusa da shi ballantana ya ji wani abu da ya kuma zama sallah da talama ko ya rikita wata aya ko wani abu don Allah ya kira shi da suna wato mai ƙarfi. Sunan shi kenan Jibrilu kamar yadda muka karanta amma kamar yadda malamai suka faɗa kawai ko kuma ya ce akwai lahaja kala goma wajen karanta sunan Jibrilu. Wasu suna karanta shi da wannan Jibrilu wanda shi ne lokacin ahadin hijar da aka ga cewa Qur'ani ya zo da ita kamar shi ne default abin nan dai sannan wasu suna karanta shi da Jibril da fataha Jibril maimakon Jibril da kasara wanda ita ce qira'a Ibn Kathir Al-Hasan al-Basri shi ma ake karantawa. Ibn Kathir yana karanta Jibril sai aka ce me yasa kake karanta Jibril ba za ka karanta Jibril ba sai ya ce ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil manami Jibril na taɓa yin mafarki sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun Al-Qur'ani sai ya karanta min da fataha yace dan haka har na mutu wannan sallar wannan karatu yace hujja shikenan sai yake karatawa. Wasu kuma suna karanta shi da Jabra'il a ƙara wato alhamza tsakanin ra'un da lamu ko da yaku wani ita ce irin kira'ar jumhurin masu karatun Qur'ani a ƙasar Kufa su Kisa'i da makamantansu ita ma wata lahaja ce ta Larabawa da ake ce musu kai wata ne suna ce karɗa da Jibra'il. Akwai masu karanta shi da Jibra'il kamar irin wancan da ya gabata amma shi ba sa jan madda ba sa izin sai suke Jibra'il wannan Jibra'il ko Jibra'il ita ce kira'ar Abubakar ibn As haka yake karanta shi. Akwai masu karanta shi da madda a tsakankani Jibra'il an samu cikin tabi'ai Ikrima Maula ibn Abbas haka yake karanta shi. Sannan akwai masu karanta shi da irin wancan da Ikrima amma kuma da wata madda daban Jibra'il wanda ya ce irin fatan na karatun Amsh Suleiman ibn Mihran. Akwai wata luga ta Asad ta Banu Asad ita ce kai kama da yadda muke faɗa da shi ne cikar da Jibril da nurun a ƙarshe ne makwallon Jibril wannan luga ce ta Asad duk da yake babu wani cikin ƙura'u da yake karantawa da ita kamar yadda malamai suka faɗa amma za ka ko daga nan ne a wasu sai suke cewa Jibril ko kuma dai kawai coincidence ne wallahu a'lam amma dai wannan luga ce cikin luga ta Larabawa suna faɗin sunan da Jibril kamar yadda
wasu Hausawa suke rubutawa. Wannan suna Mika'il, shi ma yana da lahaja wajen rubuta shi da Mika'il, Mikyal, Mikara da sauransu. Wannan duka ya faru ne saboda waɗannan kalmomi a falakan Balarabci bane. Idan ya shigo cikin Larabci sai kowane Balarabe sai ya kayyafa kalmar daidai da irin lahajarsa yadda zai ne sauƙi a baki. To daga nan ne aka samu waɗannan bambance-bambancen. Malaman harshe suna cewa Jibril ma'anan shi Abdullah, Mika'il ma'anan shi Ubaydullah, bawan Allah babba da kuma bawan Allah ƙarami. Wallahu a'lam. Har ila yau malaman musulunci sun yi magana a kan hukuncin sanya wa mutum sunan mala'ika. Ina hukunci a haifa maka ɗa ka sa mai suna Jibril ko Mika'il ko Maliku ko Ridwanu ko makamantansu. Ina hukuncin haka, wanda muna ganin ga sunayen nan da yawa a mutane. Amma a cikin musulunci ne hukunci, a malikiya makruhi ne a baiki, kamar yadda yake cikin sharhin Risala Al-Fawaqid Dani. An hakaito daga Imam Malik ta hanyoyi daban-daban cewa Imam Malik yana ganin karhancin sanya wa mutum suna Jibril ko Mika'il ko Asrafil ko makamanta. Abin mamaki ko shi Imam Malik ɗin sunan shi sunan mala'iku ne, shi ma kai. Amma dai a mazhabin shi makruhi ne babu. Amma wasu malamai suna ganin babu laifi a ƙetawa. Abin da ya sa Imam Malik ya karhanta saboda akwai hadisi ƙarara wanda Imam Tabarani ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tasammu bi asma'il mala'ik, kar ku dinga sa wa ƴaƴanku sunayen mala'iku. Wannan hadisi Bukhari ma ya rawaito shi a cikin At-Tarikh ba cikin Sahihinsa ba. To amma hadisi ne mai rauni kamar da shi kuma zai ambata a cikin Zaitul Jar da wasu masu zai gaba. To rasa hadisi ne mai rauni amma shi ma bai a mazhabin shi ya ɗauki wannan magana. Saboda a cikin sanya sunan akwai tazkiya, abin da ya kalla ke nan. Illar da ya kalla shi ne sunaye ne na wasu tsarkakan mutane. Saboda haka idan mutum ya sa wa ɗanshi sunan kamar yana tsarkake ɗan, to kuma an hana tazkiya a wajen suna, a sa wa mutum sunan da yake nuna kamar shi wani bawa ne na musamman. Kamar ce sunan mutum Al-Albarru ko Mu'i'un Lillahi ko na kuma kamar shi. Duk da kuma ita ba da gaske ce a to ai kuma ana iya sa sunan annabawa kuma su ma bayan ke na musamman, kuma kai ma duka baka ce ba su kyau ba. A takaice dai wanda ita ce kula da mazhabin Malikiya cewa makruhi ne. Al-Imam Al-Qurtubi shi ma ya hakaito a cikin tafsirinsa wannan karatu. Amma a wani mazhab kamar Shafi'iyya, kamar yadda Al-Imam Nawawi ya kawo a cikin Majmu' Sharh Muhakkam, ya ce mu a wajenmu da sauran malamanmu da ya halatta a sa wa mutum suna cikin sunayen mala'iku. Amma abinda bai halatta ba shi ne a ce sunan mutum ɗin mala'ika, kamar yadda wasu suke sa wa 'yan suna angel ko angela. To da a ce za a sa mutum suna malak, ci sunan shi mala'ika, da wannan zai taɓa sunan shi nan da ya gane baki. Haka Malam Bakar Abu Zaidi ya faɗa a littafin shi Mu'jam Manahil Al-Fath, littafin da yake magana a kan lafuzan da aka hana mutane su dinga amfani da su a ciki, yace babu kyau wato a sa mutum suna ɗin sunan da zai nuna shi mala'ika ne. Amma waɗannan sunayen yanka na mala'iku, idan mutum ya ga yana so ya sa wa ɗan shi ko ya sa wa kan shi, to babu laifi yana iya sawa gwargwadon wato fahimtar wasu malamai waɗanda suka ce ya halatta ɗin sunan kamar su Imam An-Nawawi da makamantansu. Allah ya gafarta musu gaba gidansu. A takaice Allah Maɗaukakin Sarki ya ce man kana aduwwan lillahi, wanda ya kasance maƙiyi ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa Jibrila da mala'ika Jibrilu wa Mikala da mala'ika Mika'ilu fa inna Allaha aduwwan lilkafirin, bai sani Allah yana gaba da duk wani wanda yake ƙin wani manzo na Allah, duk wani wanda yake ƙin wani mala'ika cikin mala'ikun Allah. Domin waɗannan wato tawaba Allah, to in ka ƙi ɗaya daga cikinsu to ka ƙulla gaba da ya zuwa cikin wani asali cewa kamar yadda yake cikin tafsirin Tabari, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Yahudawa as'alukum bi kitabikum alladhi taqra'un ina gama ku da littafin at-taura da kuke karanta hal tajiduna bihi annahu qad bashara Isa ibn Maryam tsakaninku da Allah ba kun karanta cikin at-taura cewa Isa dan Maryam yayi ma banu Isra'ila bushara da cewa wa kullun ya'ti min ba'dihi Ahmad ba kusan wannan ba suka ce mun sai ya kullu ismu Ahmad cewa kullun shi Ahmad fa qalu Allahumma wajadna ka fi kitabi da aka mai guda wannan tsiyar sai suka ce eh da gaske ne mun karanta a littafin ba za ka bu walakinna karihna sai suka ce amma mu muna kin ka ba ma san ka li annaka tastahillu al-abwab saboda ka zo da shari'a wadda ta halatta cin ganima wa tahriqat dima ka zo da shari'a wadda ta halatta jihadi da kashe kafirai sannan sai suka ce wa sadiquka jibril kuma jibril ya abokin ka haka mu ba za mu tsammani gaskiya ne mun karanta amma mu ka zo da wani abu da ba sani sai Allah ya saukar da wannan ayi a sanadiyar sauka take nan cewa ba kul man kana abuwa da kai ko ba malaikati wa rusuli wa jibrilu min kana a wannan hadisi za mu ga cewa wannan hadisi yana nuna mana tabbacin cewa Yahudawa abinda suke yi su tsabar kiyayya ne kamar da suka ce wa lakinna karihna ka dai ke wannan hadisi isnadin shi yana da dan sauƙin inganci amma dai ana iya tsike ina shi ana iya ɗaukar izina da abin da ke cikin sa domin ya dace da tsofaffin abubuwan da muka ji mabambanta sura ta wannan ita ce tarbiyyar su ita ce tsarin su ba ruwan su da bin dokokin Allah sai san zuciyar su da su kuma ya tabbata cewa waɗannan mala'iku duka mala'iku ne na Allah kuma matsayin sa ɗaya a wurin Allah bayan Allah mala'iku ma'aikatan Allah kowa kuma da irin abinda Allah ya bashi kamar yadda tsakankanin annabawa ake iya samun wani annabi ya fi wani kuma da Allah yake cewa in ka rusulu fa sanna ba su ala ba su haka ana iya samun cikin mala'iku shi ma wani matsayin shi su na wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a ya tashi sallar dare kamar da Aisha ta rawaito kamar da ke cikin sahih Muslim yakan yi addu'a yace Allahumma rabb jibra'ila wa mika'ila wa isra'ila fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون سأنبي الشيء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم والناس إن أدوا إن من رامة صلى الله عليه وسلم يجي مصمم تتدري ودكم يهو رد مجرب من بينك تنا ساء الله يسيك أكن شريع ينسوا اللهم يقبل رب جبرائيل يا الله ubangijin da ka halicci Jibril wa Israfil ubangijin da ka halicci Israfil shine mala'ikan gura ko hukunci wa Mika'il ya Allah ubangijin da ka halicci Mika'il shine mala'ikan da ke rabon arziki da fatir samawati wal ard ya Allah wanda ka halicci sammai da ƙasa an da ta hukumu bayin ibadati kuma ka rufi ya sarfi kai ne kake alimul ghaibi wa shahada matsalan abin da ke fide da ke ɗoye kai ne kake hukunci tsakankanin bayanka akan abin da kake ake sabani a kai ihdini lima khulifa fihi min al-haq bi idnik ya Allah duk abin da akai sabani a kai Allah ka shiryatar da ni zuwa ga abin da yake shi ne daidai innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim Allah kana shi su da wanda kai rafa zuwa ta mutum ne wannan addu'a kun ga cikin ta Allah yana bazara sai kuma yana ambata manyan mala'ikun nan guda a jere a matsayin su na mutane ko kuma su hadisi na kusa da Allah wanda yake tawassuli da a kasancewa Allah ba haka idan ne za ka gwara wata ce kai ka yadda da ɗaya a ciki ba ka yadda da ɗaya ba ko ka yadda da wani ba ka yadda da wani sai in da ba can ba ka yadda da su ba duka kana neman fitina ne kana neman barna ne wanda ya gudawa kuma abinda aka san su da shi kenan Allah ta kare shi Allah ya ci wala ka tsaya an gana
wala qad anzalna ilayka ayatin bayyinat وَمَا يَسْكُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ.
Allah ya ce sai ci gaba da cewa walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wama yakfur biha illa al-fasiqun. Haqiqa mun saukan maka da ayati ayatin bayyinat wanda take a fili karara wama yakfur biha babu mai kujire ma waɗannan ayoyi illa al-fasiqun fi waɗanda suke fasikai wanda suka fitar da suka fice daga da'ar Allah. Ya zo a cikin tafsir na Ibn Jarir da ainihin tafsiri na Ibn Abi Hatim da sira ta Ibn Hisham cewa wani babban malami cikin Yahudawa da ake ce mishi Ibn Suriya mahaukaci shi a kwanakin baya shi ne ya zo gun manzafa sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ji ita na ji shay'in na'rifu ka ce sai annabi. Amma wanda baka kana yin irin abubuwan da annabawa suke yi ba, baka zo da wata aya cikin ayoyin da annabawa suke zuwa da shi ko wata mu'jiza cikin wurin annabawa ba, ka dai san mu muna da ilimi kuma mun saba wato mu'amala da annabawa. Idan da sai annabi ne ya kamata ka zo da abubuwa khawariqul ada wanda da mun gani za mu tafi, ka ga wannan ba wata sabo shi ma shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya. Allah ya ce walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin, hakika mun saukar maka da ayoyi wanda suke masu bayani dalla dalla. So daga nan ne ma sai aka samu babbancin fasara ta kalma da ko dai da ayat anan al-ayatul matluwa, waɗannan ayoyin na Qur'ani da ake karantawa su Allah yake nufi da walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin, mun saukar maka da ayoyi abin karantawa cikin Al-Qur'ani da Sunna. Ko ya zama walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin ay mu'jizatin wadihat, mun saukar maka da mu'jizoji wanda suke gasu nan a fili babu wani wanda wato ya rayu a Madina musulmi ne ko kafiri da zai iya ƙaryata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jizoji bayyanannu waɗanda kowa ya gan ayyukan da ya yi na ban mamaki da abubuwan da ya aikata na ainihin wato gagara-gasa. Al-misali su Yahudawa sun fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar da yake cewa ubitu hamsan lam yu'tahunna ahadan min al-anbiya min al-mursalin, Allah ya bani wasu abubuwa guda biyar waɗanda bai baiwa wani cikin annabawa da manzanni ba. Daga ciki shine da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ana firgita abokan gabara tun ya rage tsora wata ɗaya zai inda su kuma Yahudawa suna da tsoron firgita. Sannan sun gani a yaƙin Ahzab yadda Allah mai sarki yake mai kuma zama Allah sallallahu alaihi wasallam da mujahidi da Badr. Sannan sun gani a yaƙin Badr tun kafin a kai Ahzab yadda Allah yake mai kuma zama Allah sallallahu alaihi wasallam da mujahidi da turo mishi da mala'iku wanda suka taya shi yaƙin nan da yadda ya ci nasara akan kafiran Makka lokaci guda. Da sanan da ba su gaba irin mujahidi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna, amma da haka yace mu ga wani abu daban da zai samu gaggata annabta kawai. Wannan yana faɗa ne saboda kafircinta da fasikancinta. Allah madaukin sarki ya ce walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat, hakika mun aiko maka da ayoyi masu bayani dalla dalla, ko kuma mun aiko maka da mu'jizoji wanda suka bayyana karara. Ko ya zama ayar tana ɗaukar duka fuskokin guda sai ne dama kamar yadda Allah ya faɗa wa mai kurbi ha inda alfasi kamar ni da wa mai kurbi da ha inda mu'mini, mu'jizoji suna zuwa a koda yaushe ga annabawa, amma sai wanda Allah ya ba shi dangantakar ɗin shari'a da yake imani. Kamar yadda Allah ya ga mutanen Makka kuma ma'ana an nursila fil ayati illa an kazzaba bihal awwal, Allah ya ce suke ta cewa su an ce musu wannan annabi ne sun zai sun tambaye Yahudawa, Yahudawa sun ce musu sun ga faɗa da hijira sun ce musu in dai annabi to ku ce ya kawo musu mu'jiza, ku ce ya kawo musu wani abu gagara-gasa irin wanda Musa da Isa da Haruna da Sulaiman da Yusuf da sauransu suka zo da shi. Allah ya ce kace musu ba abin da ya hana mu aiko da irin waɗannan ayoyi a lokacin da aka yi maka challenge cewa in ka isa ka kawo Allah ya bashi ayoyi amma ba da sunan challenge ba da sunan kawai ganin dama Allah amma in sanda kafirai suka ce ne in ka isa ka yi kaza yanzu Allah ya san ilimin sa idan an yi ba za su yi kuma Allah ya isa ya yi ɗin shine ya ce illa an kazaba bi hal awwal sai saboda na farko kafaran farko da su yi mani kuma saboda sunnan Allah shi ne idan ya aiko da annabi kuka yi challenge ɗin annabin cewa ya kawo mu'jiza za ku yi imani idan ya kawo da ku yi imani ba daga nan sai halakarwa daga nan babu wani sauran uzuri kuma sai a jarkake ku gaba ɗaya to Allah kuma cikin hikimarsa bai yi nufin jarkake al'ummar Makka ba وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون الله بي يقول يا موسى هلكر وقفت يا ان تعادى وقسم داوى وما كما تنسوا تقول الله في كما صار ينا سو يا فا لا دم من ذا الله صلى الله عليه وسلم idan wasu tsayi ɗaya kun ka tare ba ki imani ba idan suka mutu ko aka kashe su a yaki to duka ƴaƴan su su musulunta kana da samu lada mai yawa saboda gurgurdan yawan musulmai gurgurdan yawan da shi to da ka duk Abu Lahab su Abu Jahal su Abu Wali ne da suke kafin nan bayan kafiran nan ƴaƴan su su musulunta da jikokin su haka nan mutane da kasar tsaki da suka jajjabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji masa rauni da aka ba shi zaki ko a halakar da su yake a tsare su dukkan su sun musulunta daga baya to da ka saboda wannan wato irin zaki da Allah ya manzo shi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kasance ko da ka tare sun ce a kawo wata aya ta kure sai Allah ya tsara ka a kyali su su zama iyar kirkin su idan sun shude sai Allah ya haifar da mu'minai daga saman su to shine anan wato mutanen Madina kafirai cikin Yahudawa suka nemi su kawo manzo sallallahu alaihi wasallama wannan challenge shine Allah ya ba su amsa da cewa ai wa an saukar da ayi ayoyi na karantawa tunda ku kuna da ilimi ku ba ta kire bane ya kamata ku karanta ayoyi na ku yi maji har ila yau kuma an saukar da mu'jiza tun kafin ma ku ce kuna so ku ga mu'jiza Allah ya saukar da ita saboda haka wannan qur'ani kawai ya ishi ku da aure ki anna anzalna alayka alkitaba yutla alayka bi ishi aya ba cewa mun saukar maka da qur'ani da ake karantawa da inna hadha alqur'an yaqussu ala bani isra'ila akthara alladhi kan hum fihi fi yaqtalif to kasancewa qur'ani ya zo ya labarta abubuwan da ku da kanku kun shi da cewa babu wanda ya san wannan labari sai ku da kuke ta koyi amma qur'ani ya zo ya labarta manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam abubuwan da iyayen ku da kakannin ku da dangin ku da zuriyar ku suka aikata na badana da sharhuliya da taurin kai har kuna cewa man akbara muhammadan bi kulli haba a ina yake wannan labari ku kasance shi ya zo da wannan labarin kada ya yi ku tabbatar da cewa nan dai Allah ne ya gaya muku shine ma'anar faran Allah wala da anzalna ilayka ayatin bayyinatin wa ma yakfur biha illa al-fasiquna aw kullama ahadu ahad
aw kullama ahadu ahadan nadahum fariqun minhum بل أكثرهم لا يؤمنون
وإن ذو الرحمة تكون سابقا تشوانا شيني مخالفة سابقا وألا تتكي نبو مشابقا شيني وتنسو سنا ذكرية القول سكرية ميميتا سكرية ميميتا الله يسي أو كل ما عاهدوا أهدا يزنا جسدا لسكرة وجوانا القول fariqum nabadu fariqum minhum wal kashi cikin su sai su wayi da alƙawar wal aktharuhum la yu'minun da dama da cikin su ba su yi bane Allah da kuma kina babu labari kamar da muka rasa a ayi a baya aya ta 63 aya ta 83 aya daga 84 da wasu sura inda aka ce an dauki minka na banu isra'ila an dauki alƙawari da su ga abin da za su ga abin da za su ga abin da sakari alƙawari to nan ma abin da ya faru ke to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan da suka je waɗancan tambayoyi guda biyar din ya amsa hudu daidai suka ce eh sun yarda ya zo kan tabiyar suka ce ko ka amsa daidai mu ba za mu yarda ba in dai ka ambaciwa ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika musu da wani mutum mai suna Malik ibn Sa'id ya ce ka tafi anguwar Yahudawa ka je ka tuna musu da alƙawarin da muka yi da su cewa sun ɗauki alƙawarin za su yi imani matuƙar na amsa musu tambayoyinsu guda biyar kuma na amsa musu kasancewar amsa ta biyar ba ta musu daɗi a rai ba wannan da ya cire wannan amsa da kasancewa daidai ba amsa ce daidai ya ce ka je wa zakirar yahuda bi ba aka zo ala anfusihim min albawaqiq ka tuna ba yahudawa abinda suka ɗaukar wa kansu na alƙawari wa bi annahum sayu'minuna bi muhammad cewa kuma za su imani da manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam da aka ji aka musu suka ce wallahi ma ahida ilaina muhammad shay'an suka ce wallahi ba a yarda wa ma akhadha alaina mithaqa ko ba wani alƙawari da aka yi abin da aka yi su a gaban mutane kowa yana gani sai suka tsariyata suka ce su san ba a haka da su ba nan duniya su ba su ga wanda wannan zancen ba shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya cewa awa kullama ahadu ahadan to da ba ku haka kuke yi gudawa duk san da aka yi wani alƙawari da ku na bar fari'un minhu na bar fari'un minhu wani sashi cikin su su wa ida wannan alƙawari bal aktharuhum la yu'minu Allah ya ce lallai da yawa daga cikin su wato ba su da imani wannan shine al'adar da Yahudawa tun daga wani gargaba sun yi alƙawari da Annabi Musa sun karya sun yi alƙawari da Annabi Yusufa sun karya sun yi alƙawari da annabawan Allah daban-daban Sulaiman da Dawud sun karya duk wani wanda suke alƙawari da shi yana daga cikin ɗabi'ar su shine kafin a ankara sun karya wannan alƙawari yanzu da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sun zo wurinsa sun masa alƙawari kuma sun karya wannan shine al'ada har a wannan zamani a wannan zamanin da suke rayuwa Yahudawa da Isra'ila waɗanda suka yi kama wuri zauna a ƙasar ƴan uwanmu Falastinawa suka zo suka cata inda suke so da goyon bayan manyan ƙasashen duniya su Burtaniya da Faransa yanzu kuma da Amerika kuma yadda kowa ya sani da ƙarfin iya aka zo aka zaunar da su a wajen Larabawa suka ce ba su yarda ba suka tada ɗaya baya a farkon al'amari ƙasar Masar ta jagoranci wannan rigima aka yi yaƙe-yaƙe aka ci ƙarfin Larabawa aka zo aka ce to a yi yarjejeniya ta zaman lafiya daga cikin muhimman abin da aka rusa daidai ne a kudu da zai ake ce ma wato abin da mu'ahada ce Oslo wanda aka yi a birnin Oslo na ƙasar New York Norway Oslo Agreement ba na manta ba 1975 ko na wannan wannan mu'ahada da aka yi akan cewa to shikenan duk da su zalunci ne fa abin da suke cewa wuri kaza da wuri kaza da kuka da kuka kama wuri kaza irin wato abin nan gudan kai da yankin abin nan tekun Jordan da ita kanta Tel Aviv da makamantar su wurin da suka raka kama to shikenan an ban mu amma kada ku tsara ko tiki daya kar ku fitar da ko kaza a wajen da ba na ku ba wuraren da su kuma suke su ɗan gaza a addafal gardiya da birnin Kudus da kaza su kuma su riƙe nasu amma ba a yi mako hudu ba a yi wata ɗaya ba sai dai wadatar kuka kare wannan alƙawari aka sake yin wani aka sake ko da yake Brazil ka ce misali Israel Palestine crisis ko breach of agreement by Israel Palestine crisis za ka shama maki a manzara irin bayanan da za ka gani na irin karya alƙawarin alƙawarin da aka yi na bara 2025 a October wanda aka yi akan aka kira shi da suna Gaza Ceasefire Agreement alƙawarin tsagaita wuta a Gaza sai da Al Jazeera su kai rahoto akan cewa cikin shekara Isra'ila sun saba wa alƙawarin sama da sau 1,500 su saba su kai farmaki su kai farmaki su yi zalunci wani kirkuwa. Tura ta wannan wani abu ne da Qur'ani ya riga ya gaya mana game da su shine awa kullama ahadu ahada nabarahu fariqun minhum dama haka kuke ku Yahudawa duk sanda wani ya alƙawari da ku za ku yi alƙawari haka suka yi da manzaba sallallahu alaihi wasallam gashi mun ji haka kuma suka karye babban alƙawarin da suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka ko Madina da dukkan abu na farko da ya fara yi yayin taro da bangarori stakeholders na garin su ne waɗanda ya gudawa da mutanen Madina asalin Aus da Khazraj yace to dukkan mu yanzu zaman gari ɗaya ya hada ya kamata ya zama muna da yarjejeniyar taimakon juna cewa duk wanda daga cikin mu wata abokan gabansa suka kawo masa farmaki za mu haɗu duka mu kare garin saboda ne shafi ɗaya daga cikin ya shafi garin gaba ɗaya suka ce sun yarda wakilansu suka sa hannu a takarda amma shi wannan alƙawarin ba su taɓa yi kici ba domin su ne suka ci gaba da zagayawa suna gayyatar mutanen Makka Qurayshawa cewa ku zo mu haɗu mu magana shi su suka ci gaba da aikawa da Qurayshawa intelligent report akan duk abin da ke faruwa da Sahaba sallallahu alaihi wasallam su ne su aiki haga wato su kullum a cikin kiran tsauri yake wanda wannan abin da yake nuna mana ya kamata shi wa gabanin daulolin musulmi da jagororin musulmi su da wato aiki su kaga na Yahudawa ba abokan yin alƙawari ne ko yin yarjejeniya ba 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 wannan zai cikin wato dictionary zai cikin kalitar yanzu dai ƙasashen Larabawa musulmi sun ga wannan aikaci fiye da shekara 30-40 kullum suna sainin yarjejeniya tsakaninsu da Yahudawa cewa za mu ba ku mai za mu ba ku kaza za mu ba ku kaza ku kuma kawo su da jinku ku yi dai kanan don ku kare ni daga abokan gaban waɗannan su jirgi da ake kawo sarakunan musulmi sarakunan ƙasashen musulmi suke gina sansanin suke siyan kayan da ake ajewa na buƙatar kayan sabararsu daga gun su waɗannan kafin su ya zai ake ba gun su za su suke biyan kuɗaɗen alawansu da ake biyan sojojin da ke zama wa suke ba su duka wato essential services da suke buƙata wuta ruwa road access da sauransu duka su suke wahala amma kuma yanzu da yaƙi ya zo ga shi gadar-gadar sai suka nemi duk wannan abokan kudin da suka waye ga America ba su ta tayar America na tantana ta kanta da ita da Isra'ila aka bar su su ma su ta kansu su kuma su shirya yi ta kansu sun ana yaki so da aka lalata duka wannan dai da ke cikin Saudiya da Kuwait da Dubai da Iran kuma an ba Allah ne ya taimaki shi ga wannan rawa ba za su kaddara shi daga wannan rawa ma'ana bayan su ta lafa za su ƙara zuwa America ta sa su ƙara gina waɗannan ƙawaye difa'iyar waɗannan wato defense bases za su ƙara gina su da kuɗaɗen su sannan kuma su gaba da biyan America kuɗin gadi da kariya kaga wannan ai abun bakin ciki abun ta kai ne sai a ta da Allah ko gidi ya sa su gadi Allah shi shi su mu da su wato ga Qur'ani sun tuni ya ga fara cewa waɗannan mutane ba abokan yarjejeniya ne na sanin mutunci da sanin ya gaba duk alƙawarin da aka yi su abu na gaba ko shi da fara tunanin ta ina za su bi su karye wannan alƙawari ta ina za su bi su karye wannan alƙawari shi kullun tunanin su shi sa mun ji a baya Allah ya yi su alƙawari yi kaza Allah ya yi su alƙawari yi kaza sun ce za su ba su yi ba zamana Annabi Musa ba su yi ba zamana Annabi Sulaiman dan Dawud ba su yi ba zamana Annabi Isa ba su yi ba haka nan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zaman Madina ba su yi ba ba kama wannan zamanin da muke rayuwa shi ma irin abin da suke yi kenan na ainihin wato karya alƙawura a cikin ci Allah ya ce aw kunna ma ahadu ahadan nabahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun wala ma ja'a rasuluhu
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ مصدقاً لما معهم نبذ فيهم من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
Allah wanda kuma yake cewa da mana bayani akan wannan tabi'a ta Yahudawa game da kare alƙawari. Wato yanzu za a bayyana mana cewa ba ma alƙawarin da suka yi da mutane ɗan uwan su suka karya a alƙawarin da suka yi da Allah ba su da suka karya. Shi wa Allah alƙawari cewa idan wannan manzo na ƙarshe ya zo ba tabbata shi. A ga wannan yanzu alƙawarin nauyin shi ya fi nauyin alƙawarin da suka yi da mutane ɗan uwan su. Alƙawarin da kai ma Allah cewa in za ka gaskata annabinsa ya zo ba gaskata. Allah ya ce wala ba da ahun rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'a. Yayin da manzon ya zo musu daga wurin Allah musaddiqun lima ma'a yana gaskata abin da ke tare da su na baga fariqun min alladhina utul kitaba kitaban lahi wa ra'u sashi daga cikin waɗanda aka baiwa littafi sai suka yi watsi da littafin a bayan bayan littafin da a cikin shi ne akwai alƙawari sai shi ma littafin suka ƙaryata shi suka ce ba su yarda da shi ba ka annahum la ya'lamu kamar ka ce kan tagaryar da gare wato abin da suka sani ma sun ƙaryata shi don su cimma burinsu na ƙaryata manzannin Allah. Kamar yadda muka ce Yahudawa ba su san alƙawari ba, ba su san darajar yin alƙawari ba. Mu kuma musulmi Allah ya ladabtar da mu akan mun ɗauki alƙawari mu cika. Duk da haka da aka zo mu'amala da Yahudawa da ire-irensu kamar kafirai sai da Allah ya ja kunnen mu akan wannan. Kamar yadda Allah yake cewa fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum in tauba. Da kuma irin wa innaka tu aymanakum min ba'di ahadin. Allah yake wa ta'amu fi dinikum wa qatilu a'immatul kufr. Idan suka yi suka juya baya suka karya alƙawari suka soki addinin ku to ku yaki jagoran ka. Wato Allah ya nuna mana cewa ko da mun yi alƙawari da wasu kafirai irin yanzu yadda ƙasashen musulmai shugabannin musulmai suka yi alƙawari da wannan kafirar to ba wai zuwa za ne kawai bishan take ba dole mu sa ido mu gane suke idan sun yi wani abu da ya saba wa wannan dokar to a yi musu hukunci gwargwadon abin da yake cikin yarjejeniya. Kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ma kakanninsu wannan hukunci Banu Qurayza da Banu Qayyuqa za su zo a gaban Allah ne babu labari insha Allah abin da ya faru da su. Abin da ya faru da su bayan kare alƙawari Allah ya ɗauko mala'iku suka zo su ja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru da kuma irin hukuncin da aka yi. To amma a yayin da ya zama cewa shugabannin musulmi sun daina wannan tunanin sun daina aiki da waɗannan hanyoyin sun koma kawai jabo su kawai shine su su yi sharholiya kuma su samu wato yardar Yahudawa. Ya zama da cewa su Yahudawa sun yarda da su sun riƙe su a matsayin abokan hulɗa. To in suka samu wannan suna ganin sun samu nasara kenan. Wannan shi ya ja musulmai da musulunci a wannan zamani muke cikin wannan ƙasƙancin da muke gani. Babu da wasu shugabanni na azo a gani wanda za su iya tsayawa su wakilci musulmai a cikin siyasa da rigimar duniya. Shi yasa duk wanda ya taso ko da wani kamar kirki ba ne ko da wani yana da kashi a gindinsa in ya taso aka kamar zai sa wa waɗannan Yahudawa kara a hanci sai a goyi bayan shi ko da mutum banza ne su sadda su kanzayatu su wanta na turkiya zai sunan shi ma ne sunan shi yawa Erdogan da ire-iren su duk mutanen banza ne ba wani mutanen kirki ba ne duk mutane ne wanda su ma siyasar duniya ce ko tana tafiya amma tunda dai har za su ke ta da Yahudawa da kawai sai mu ji cewa to waɗannan su ne jagororin mu kai hatta waɗancan kafirai ɗan uwan su irin na Rasha irin na South Korea ai muna jin daɗi ko da suna da nan tunda kafirai ne ɗan uwan su to ina kuma da su shugabannin musulmai waɗanda kake shugabannin musulmai za su ɗauki wannan gaba ba musulman duniya za su koyi bayan su musu addu'a da fata alkhairi ba kuma sai Allah ya ba su nasara a cikin kasa irin Saudiya, irin Kuwait, irin Masar, irin Pakistan da irin waɗannan ƙasashen musulmi masu ƙarfi su sanya addinin a gaba cewa su ne wakilan addini da Allah ya ba su. Allah zai ba su taimako, musulmai za su musu addu'a, Allah zai ba su nasara a kan waɗannan kafirai. Amma wannan ba shi ne a gabansu, saboda ba ta komawa ta ɗau izina daga abinda Alƙur'ani yake karantar da su, wanda kuma Ƙur'anin nan a gashi nan yayi bayani dalla-dalla game da waɗannan matsaloli. Allah Ubangiji ya gafarta mana, Allah kuma ya sa shugabannin mu su hankalta su dawo cikin hayyacinsu game da wannan irin tarkakiya da ake rayuwa a wannan zamani. Bari mu dakata ne insha Allah, mun dawo mu sake koma kan wannan aya. Wannan ma da Abu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi.